ga watan shida shekara ta 2025 miladiya. A majalisin da ya gabata, idan ba a mance ba, mun duba yadda Sayyidina Uthman, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi, ya mu'amalanci garuruwan da suke ƙarƙashin ikonsa a lokacin da yake khalifa, da kuma taƙaitattun bayanai dangane da wani sashe na garuruwan wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kawo duka garuruwa da suke ƙarƙashin kula da iko na Sayyidina Uthman lokacin khalifancinsa ba. Amma waɗanda muka ambata ɗin sun isa su zama misalai. Gabar da za mu je kanta ta gaba dangane da bayani da muke kan ayyukan da Sayyidina Uthman ya yi bayan ya zama khalifa. Abu na gaba shine yadda ya kewaye wasu gurare, ko kuma guraren da da an riga an kewaye su domin dabbobi na ƙarƙashin daular musulunci su zama sun samu wurin kiyo. To ya Sayyidina Uthman ya mu'amalanci waɗannan gurare, sa'annan kuma yaya ya gudanar da jagorancinsa kan waɗannan gurare. Kenan wannan gabar tana magana ne kan aikin Sayyidina Uthman dangane da guraren da aka kangewa dabbobi da suke ƙarƙashin daular musulunci. Yace siyasatu Uthman fi himal ard, siyasar Sayyidina Uthman cikin kange ƙasa wacce take ta kiyo wa dabbobi waɗanda suke ƙarƙashin iko na daular musulunci wanda ake kira da burtali. Kenan yanzu barin wani sashe na ƙasa don makiyaya su samu gurin kiyo na dabbobinsu, wannan ya samo asali tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zamanin khalifofinsa waɗanda suke shiryayyu. Ba baƙon abu ba ne, ba sabon abu ba ne a bar wa makiyaya gurin da za su na kiyan dabbobinsu, domin idan ya zama ko'ina an nome shi kuma manoma sun tsawatarwa makiyaya kan shiga gonakinsu su musu ta'adi, za a wayi gari makiyaya ba su da gurin da za su je su kiyan dabbobinsu. To su kuma a nan sai zamanto an shiga haƙƙinsu, an tauye musu. Wannan ya nuna kenan yana da kyau kowace gwamnati ta sanya ido dangane da keɓewa makiyaya wani guri da za su na kiyan dabbobinsu ya zama ba a shiga haƙƙinsu ba, domin karantarwa ne na addinin musulunci. To mawallafin wannan littafi gabanin yayi mana bayani dangane da yadda Sayyidina Uthman ya maida hankali wajen kewaye wasu gurare na ƙasa domin kiyo na dabbobi, musamman dabbobin da suke ƙarƙashin ikon daula ta musulunci. To sai yayi kamar shimfiɗi gabatarwa. Yace wa qad istamarrat himayatu wadi an-naqiq fi khilafati Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حماه للخيل. سيقوم بايك دم غبانين يأنبتا منا يد الأمر يكسنت لوكة كريفة سيدنا عثمان. سيقوم بايك دم يتي وقد استمر حماية واد النقي كما kange wadin naqi ya ci gaba da wanzuwa ya ci gaba da gudana fi khilafati abubakar a lokacin khalifancin sayyidina abubakar wa umar da kuma umar Allah da su gaba da haythu kana annabi sallallahu alaihi wa sallam qad hamahu lil khayl ta yadda tun gabanin sayyidina abubakar da sayyidina umar dama manzon Allah ya kewaye wannan guri na wadil waqi wadin naqi ga dawaki da ake fita yaki da su wadin naqi wani wadi ne ko kwari wanda yake da girman gaske a kudancin garin Madina wani kwari ne wanda yake da girman gaske a kudancin garin Madina to lokacin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan guri ruwa na gudana yadda ya kamata da damana da rani ruwa na gudu a wannan kwari wannan yasa kwarin ya zamanto baya rabuwa da ciyayi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kewaye wannan kwari din sai ya zamanto dawaki da ake fita da su yaki idan aka dawo a wannan kwarin ake killace su sai ya zamanto za su samu ruwan da za su sha a wannan kwari saboda yanda ruwan ke gudana sa'annan kuma za su samu abinci da za su ci na ciyayi wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam al-Bukhari ya bayyana cikin sahihinsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya killace wannan guri wa dawaki na yaki kuma bai takaita ga iya dawaki na yaki ba da sauran dawaki na al'umma musulmi wanda za su kawo su wannan guri su ajiye idan sun ajiye dawakin za su samu abin da za su ci kuma za su samu ruwan sha sannan kuma suna karkashin aminci da amana babu wani wanda zai hauro ya zo ya sata to wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amarin haka ya kasance kenan waye ya fara kewaye guri da dabbobi za su shiga su kiyo su samu ruwan da za su sha shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wata halitta da ka sani yana bata haƙƙinta duk wata halitta da ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bata haƙƙinta koda ko wannan halittar ba mai hankali bace yanzu idan mun duba irin dawaki ai ba su da hankali amma duk da haka suna da kima a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai misalai waɗanda suke masu tarin yawa na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da muhimmanci wa halittu na Ubangiji hatta halittar da bata da hankali annabi yana ba ta muhimmanci yana ba ta kula kuma yana ba ta haƙƙin da ta cancance shi yana annabi baya tauyewa kowa haƙƙinsa sawa'un mutum ne ko dabba ko tsuntsu kowanne da ka sani annabi baya tauye masa haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam za mu dau misali ɗaya a wannan gabar gabanin mu je gaba akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce wanda ake bada labari cewa cikin hadisi din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana zaune a masallacinsa tare da sahabbansa sai wani matashi cikin matasa na mutan Madina ya zo gurin manzon Allah yana koka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan tirjiya da yake samu daga raƙuminsa da taurin kai da kangarewa da raƙuminsa yake masa ta yadda raƙumin baya bashi bayansa ya ɗebo ruwa a kai domin mutan Madina suna amfani da raƙuma ne wajen ɗebo ruwa su yi bayi wa gonakinsu na dabino su ɗebo ruwa su kai gidajensu na amfani su ɗebo ruwa su yi bayi wa dabbobinsu
duk suna amfani da raƙuma. To shi wannan mutum matashi na Madina ya zo ya koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tirjiya da ya samu daga raƙuminsa, na hana shi bayansa da ya yi damban ruwa da kuma ɗebo ruwa da za a yi amfani da shi a gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ku tashi mu je, ya ce wa sahabbansa ku tashi mu je, ma'ana su tafi inda mutan Madina ke tsare raƙumansu. Suka tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tafi sansanin da raƙuman mutan Madina suke. Da suka shiga wannan sansani, sai manzon Allah ya tinkari wannan raƙumi na wannan matashi da ya koka manzon Allah cewa yana masa tirjiya da taurin kai. Mutan Madina da suka ga haka sai suka ce ya Rasulallah, raƙumin nan ya zama mafaɗaci, in mutum ya yi kansa sai ya yi kan mutum da gudu zai yi lahani wa mutum. Saboda haka manzon Allah karka kusance shi, kar ya cutar da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ba abin da zai mu. Manzon Allah ya tasan makan wannan raƙumi ga dangadan. Raƙumin yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taso a guje, ya zo gaban manzon Allah sai ya faɗi ya yi sujjada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa mai albarka ya ɗago kan wannan raƙumi, sai aka ga kamar wanda suke magana shi da manzon Allah, magana irin ta kunne. Manzon Allah sai ya juya cikin mutan Madina ya ce kai matashi mai raƙumin nan ina kake? Ya ce gani nan ya Rasulallah. Ya ce raƙumin nan yana kokawa cewar kana wahal da shi, kana kallafa masa aikin da ya fi ƙarfinsa, sannan kuma baka ba shi wadataccen abinci. Ka ji tsoron Allah kan dabbakan nan, in ji manzon Allah ya gaya masa. Karka wahal da shi, ka kallafa masa abin da ya fi ƙarfinsa, sannan kuma kana ba shi abin da zai ishe shi na abinci. Wannan zai nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta dabbobi yake ba su muhimmanci, kuma yake nasiha akan a kyautata wa dabbobi. Shi yasa ya ce wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, in kun zo za ku yi kisa ko yanka, ku kyautata kisan ku ko kuma yankan ku, ɗayan ku ya wasa ƙarsa ta yadda ba zai wahal da dabbar yankansa. Duka wannan na nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ba wa dabbobi muhimmanci wanda ma ba su da hankali. To shi yasa manzon Allah a wannan gabar lokacin da yake raye ya kange wadin Naqil, wani kwari ne kamar yadda muka yi bayani a baya, mai girman gaske a kudancin garin Madina, wanda ruwa ke gudana a wannan kwari din ta yadda ciyayi suka zamanto ba sa rabuwa da kwari din. Annabi sai kange shi saboda dabbobi na jihadi da kuma dabbobin al'umma musulmi su samu gurin kiyo. To sayyidina Abubakar a wannan bayani da ake mana a nan, bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama khalifa, shi ma sai ya tafi kan matafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zamanto wannan guri da manzon Allah ya kange sayyidina Abubakar, sai ya bar shi a kange. Aka ci gaba da sanya dawaki da ake fita da su yaki da kuma dawaki na sauran al'umma musulmi, sawa'un waɗanda suke zaune cikin garin Madina ko kuma waɗanda suka shigo za su ɗanya da zango su wuce, suna da damar su kawo dabbobinsu musamman dawaki wannan kwari na wadin Naqil, su zo su huta, su ci ciyayi, su sha ruwa, su huta. To haka sayyidina Umar shi ma lokacin khalifancinsa da ya zo, sai ya tafi kan tsari na Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar, ya bar wannan guri a kange. Aka ci gaba da sanya dabbobi na daular musulunci da kuma na al'umma musulmi. A nan yana mana bayanin faɗi da tsayin wannan kwari na wadin Naqif, wanda annabi shi ne wanda ya fara kange shi. Ya ce wa tuluhu 80 kilometer, tsayin wannan kwari ɗin yadda annabi ya kange ya kai kilomita 80. Kaga kenan ba ƙaramin guri bane annabi ya kange, saboda a sanya dabbobi su yi kiyo, su huta, su samu ruwan da za su sha wanda yake tsaftatacce. Sannan fadinsa kuma kilomita 40. Kaga kenan ba ƙaramin guri bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya kangewa waɗannan dawaki da dabbobi. Ƙarƙashin wannan ƴan uwa, za mu fahimci cewar duk wani wanda ka sani wanda yake da wata sana'a, dole ne, wajibi ne ga hukuma, gwamnati kenan, su sanya ido wajen bashi haƙƙinsa. Manomi ne ko makiyayi ko ɗan kasuwa, kowane ɗaya daga cikin waɗannan, ko mai sana'ar hannu, kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana da haƙƙi akan hukuma tai masa abin da zai taimake shi akan sana'arsa, abin da zai yassare masa sana'arsa, abin da zai bashi zaman lafiya da nitsuwa da walwalar yin sana'arsa. Wannan haƙƙi ne da yake da shi a wuyan hukuma. Idan ɗan kasuwa ne, yana da haƙƙi a wuyan hukuma ta bashi iko, ta bashi dama, ta bashi tsaro da aminci, ya samu ya yi kasuwarsa cikin walwala, ba firgici ba fargaba. Wannan haƙƙi ne da ɗan kasuwa yake da shi a wuyan hukuma. Idan manomi ne, shi ma dole ne hukuma ta bashi tsaro, ta bashi amana da aminci, ta yadda zai samu dama cikin walwala a sake ya noma abin da zai noma ba tare da an samu tseko ko akasi ba. Sannan duk wani wanda zai zo ya ɗaga masa hankali ko ya masa ta'adi, tilas ne akan hukuma ta sanya ido akan wannan. Idan makiyayi ne, shi ma yana da haƙƙi akan hukuma ta sanya ido akan harkarsa ta kiyo, abubuwan da za su taimaka masa a harkarsa ta kiyo da guraren da zai samu damar yin kiyonsa. Kenan shi makiyayi ya zamanto ba a keɓe masa gurin da zai yi kiyon dabbobinsa ba, an tauye masa haƙƙinsa. Kuma wannan haƙƙi ne da yake wuya na jagorori, shuwagabanni kenan, akan talakawansu waɗanda suke makiyaya masu dabbobi. Idan ya zamanto ba a keɓe masa gurin da zai yi kiyon dabbobinsa ba, to wannan an cutar da shi, an shiga haƙƙinsa, an tauye masa haƙƙinsa. Kuma sai Allah ya tambayi jagorori ranar gobe kiyama akan haƙƙi na wannan bawa nasa. Haka zalika, shi ma mai sana'ar hannu yana da nasa haƙƙoƙin da suka rataya a wuyan hukuma, wanda dole ne hukuma ta sauke wannan nauyi ɗin. To a nan gurin bayanin da ake mana shi ne kange wadin Naqif ga dawaki na daular musulunci da sauran al'umma musulmi. Wannan annabi shi ne ya fara. Sayyidina Abubakar da ya zo sai ya tafi bisa tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar da ya zo sai ya tafi bisa tsarin waɗanda suka gabace shi guda biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Sayyidina Abubakar. Yace wa kad kathratil manatiqul mahmiya fi khilafati Umara, har yanzu dai kamar sharar fage yake mana dangane da kange guri da za a yi wa dabbobi da dawaki don su samu damar yin kiyo. Gabanin ya zo kan bayanin da muke a kansa dangane da lokacin khalifancin Sayyidina Uthman, yana mana shimfiɗi, yana mana gabatarwa. Ya ce guraren da aka kewaye su domin kiyon dabbobi da dawaki sun yawaita zamanin Sayyidina Umar. Yanzu mun ji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin Sayyidina Abubakar, gurin da aka kewaye guda ɗaya ne, shine wadin Naqir wanda yake kudu da garin Madina. To amma zamanin khalifancin Sayyidina Umar guraren da aka kewaye yawan su ya karu akan yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zamanin Sayyidina Abubakar Allah ya dade shi. Me yasa guraren da aka kange a zamanin Sayyidina Umar yawan su ya karu? Yace li katharati ma tamlikuhu ad-dawlatu min al-ibli wal khayl al-mu'adda lil jihad. Dalilin da yasa guraren kiyo, kange guraren kiyo ya karu, yawan su ya karu a zamanin khalifancin Sayyidina Umar saboda yawaitar abinda daular musulunci ta mallaka na raƙuma da kuma dawaki waɗanda aka tanadar da su don jihadi. A zamanin Sayyidina Umar waɗannan sun karu, sun ninku ninkin ba ninkin in ka kwatanta da zamanin Sayyidina Abubakar da kuma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin a zamanin Sayyidina Umar an buɗe garuruwa wanda suke masu tarin yawa na wanda ba musulmai ba, masu dukiya wanda sun shiga ƙarƙashin ikon daular musulunci. Wannan yasa dukiyar daular musulunci ta haɓaka, ta bunƙasa, ta ƙaru, ta yawaita, ta yalwata. To sai zamanto dawakin da suke ƙarƙashin ikon daular musulunci sun ninka ninkin ba ninkin a lokacin khalifancin Sayyidina Umar in ka kwatanta da lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar. Haka nan raƙuma waɗanda suke mallakan daular musulunci a zamanin khalifancin Sayyidina Umar sun ninka ninkin ba ninkin in ka kwatanta da zamanin khalifancin Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da su. Yace wa min zalika himar rabidha li ni'amin zakati. Daga cikin guraren da suka karu waɗanda aka kange zamanin khalifancin Sayyidina Umar akwai himar rabidha. Ar-rabidha wannan wani guri ne wanda shi kuma yana gabashin Madina. Kaga can mun ce wadin Naqir kwari ne wanda yake kudancin Madina, wanda tun a zamanin annabi ya kewaye shi. To a lokacin khalifancin Sayyidina Umar da dabbobin suka yawaita, sai Sayyidina Umar ya ga wadin Naqir wanda annabi shi ya fara kange shi ya yi musu karanci, sun yi yawa cikin wannan guri da annabi ya kange, ya musu kaɗan, akwai buƙata a sake kange musu wani guri daban da za a ware ya zama na dabbobi ne, musamman waɗanda suke ƙarƙashin iko na daular musulunci. To shine Sayyidina Umar ya kange Ar-Rabidha, kamar yadda muka yi bayani wani guri ne da yake gabashin Madina. Sayyidina Umar sai kange shi. Wannan guri kamar yadda malaman tarihi suke ambata, ratansa da garin Madina bai gaza kilomita 170 ba. To shine Sayyidina Umar ya kange shi wa raquma waɗanda suke na zakka. A duk lokacin da aka je aka zo da raquma na zakka, Sayyidina Umar sai ya sa su a wannan guri gabanin araba su ga waɗanda suka cancance su. Sai ya zama wadin Naqir Sayyidina Umar ya bar shi na dawaki na musulmi da kuma dawakin da ake fita jihadi da su. Shi kuma himar rabidha Sayyidina Umar ya kange shi ne wa raquman da ake zuwa da su na zakka. Wa ayyana alaihi maulahu hanni. Sayyidina Umar sai sanya wanda zai na kula da himar rabidha, gurin da ya kange na rabidha don raquman zakka, sai sanya wanda zai na kula da wannan gurin hanni. Hanni wannan yana ɗaya daga cikin bayin Sayyidina Umar wanda ya yanta. To sai Sayyidina Umar ya jibintar da kula da wannan guri ga wannan bawa nasa hanni wanda ya yanta shi. Wa awsahu bisamahi li ashabil ibli alqalilati birra'i fihi duna alaghniya. Sai masa wasiyoyi lokacin da ya ayyana shi ya zamanto shine mai kula da himar Rabida, sai masa wasiyoyi guda uku. Wasiya ta farko da ya masa cewar wannan guri da kaga mun kange shi, mun kange shi ne asali wa raƙuman da ake zuwa da su na zakka, wanda aka karɓo zakka a guraren mawadata, wannan shine asali. To amma ba zai hana waɗanda suke talakawa ba su da gunda za su je su kai raƙuman su su yi kiyo, ba zai hana a bar su su kawo raƙuman su wannan guri su yi kiyo, kuma ba zai hana a bar su su kawo raƙuman su wannan guri su ajiye su ba. Kenan ya masa izini kan cewar duk wani wanda yake talaka a ɗaga masa ƙafa ya shigo da raƙuminsa ɗaya ko raƙumansa biyu ko raƙumansa uku, babu laifi a ɗaga masa ƙafa ya shigo da su wannan guri da Sayyidina Umar ya kange, su zo su huta, su ci ciyayin da ke gurin da kuma ruwan da ke gurin, sannan kuma su kwana a gurin, wannan duka babu laifi. Sayyidina Umar ya masa izinin haka, ya ce amma banda mawadata, kar ka ba wa mawadata dama su kawo raƙuman su gurin da za su zo su cika mana gurin da raƙuma. Tunda mawadata wani za ka tarar ya mallaki raƙuma 100, wani ya mallaki raƙuma 200, wani 500, wani har 1000. Idan an ce mawadata za a ba su dama, su ma su kawo raƙuman su sai su zo su cika gurin. Sai zamanto raƙuman da aka zo da su na zakka ba za su samu gun da za a ajiye su ba. To shi yasa ba a ba da dama mawadata ba. Dalilai guda biyu. Na farko shine dalilin da na bayyana. Mawadata mutum yana da damar ya mallaki raƙumi sama da 100, sama da 1000. To in haka ne, wannan guri in aka ce za a ba da dama mawadata su kawo raƙuman su su yi kiyo, sai su cinye ciyayin gurin a wuni guda. Sa'annan sai su mamaye gurin ta yadda su waɗanda aka yi gurin don su, ko aka kewaye gurin don su, su ne raƙuman zakka, ba za su samu ciyawar da za su ci ba. Wannan dalili na farko kenan da ya sa Sayyidina Umar ya ce kar a ba da dama mawadata su kawo raƙuman su wannan guri. Dalili na biyu, su mawadata suna da ƙarfin da za su iya zuwa wani guri, ko za su iya sawa a tafi da raƙuman su wani guri can daji a je a yi kiyo da raƙuman a dawo da su. Sannan suna da wadatar da za su iya ɗiban masu kula da masu gadi ga waɗannan raƙuma nasu, saboda suna da wadata. Saɓanin talaka shi ba shi da wannan iko. Talaka ba zai iya zuwa nesa ba ya je ya yi kiyon raƙuminsa. Sannan ba zai iya ɗaukan mai gadi ba, ba zai iya ɗaukan mai kula ba, saboda ba shi da abin hannunsa. To shi yasa Sayyidina Umar sai ya hana mawadata a bar su su shigo da raƙumansu wannan guri da ya kange na himar Rabida, amma su talakawa an musu izini za su iya shigowa da raƙumansu. Wannan wasiya ta farko kenan da Sayyidina Umar ya yi wa wannan bawa nasa da ya ‘yanta dangane da gurin da ya kange da ake kira himar Rabida. Wasiya ta biyu da ya masa, ya ce kuma ka kiyayi addu’ar wanda aka zalunta, ma’ana karka kuskura ka zalunci wani cikin waɗanda kake mu’amala da su, cikin wanda za su zo da raƙumansu su ajiye a wannan guri, karka kuskura ka zalunci wani. Domin idan ka zalunci wani, ka sani cewar duk wani wanda aka zalunce shi addu’arsa abar karɓa ce gurin Ubangiji Subhanahu wa ta’ala. Wannan wasiya ta biyu kenan da Sayyidina Umar ya yi ma wannan maulana shi da ya ayyana shi. Sannan wasiya ta uku da ya masa, ya mai da hankali ya kula da yanayin wannan guri da amincinsa. Idan wani abu ya zo na firgici ko tashin hankali, ya yi maza ya sanar da Sayyidina Umar a cikin gaggawa, a yi maza a ɗauki mataki. To wannan misali kenan na biyu cikin jerin misalai na guraren da aka kange gabanin khalifancin Sayyidina Uthman. Kaga na farko mun ce annabi shi ya kange da kansa, shi ne wadin Naqi. Sayyidina Abubakar ya zo ya tafi akan tsari na annabi. Sayyidina Umar da ya zo shi ma sai ya tafi kan tsarin annabi da Sayyidina Abubakar, amma shi sai ga akwai buƙatar ya ƙara wasu, shi yasa sai ya kange himar Rabida wacce take gabas da garin Madina. Yace wa hama ardan fi diyari bani Sa'labata, har ila yau dai Sayyidina Umar ya kange wani fili a can unguwar banu Sa'labata, a unguwar banu Sa'labata su ma wajen Madina suke. Banu Sa'labata suna wajen Madina. To Sayyidina Umar sai kange wani fili a unguwar tasu. Fili ne wanda yana da ciyayi sosai, kuma akwai ruwa da dabbobi za su sha. Annabi Sayyidina Umar sai kange wannan guri. Yace ragama ihtijajihim ala zalika, didda yadda suka dinga kafa Sayyidina Umar hujja cewar bai kamata ya zo ya kange wani guri a ce wannan na dabbobi ne na daula da kuma talakawa ba, ya kamata a bar guri kawai a bude, duk wanda yake so ya kawo dabbobinsa ya kiyo, ya kawo su ya yi kiyo. Didda inda suka yi ta kafa Sayyidina Umar hujja, Sayyidina Umar bai saurare su ba, shi ma ya zo musu da hujjarsa. Ya ce musu albiladu biladullahi tuhma lina'amillahi, ya ce wannan ƙasa da kuka gani dama ƙasar Allah ce, raƙuman kuma da muke zuwa mu kange don su dama su ma raƙuman na Allah ne. Inda raƙuman zakka ne ba na raƙuma na ni Umar ba, zakka kuma dama Allah ne umurni a karba daga hannun mawadata a bawa talakawa. To saboda haka tunda ƙasar ta Allah ne, garin na Allah ne, su ma raƙuman na Allah ne. Saboda haka duk ban zo da wani sabon abu ba, ban zo da bakon abu ba. To wannan yasa Sayyidina Umar ya rufe musu bakinsu, sai zamantu ba su da hujja da za su tuhumi Sayyidina Umar da ita kan cewar ya cutar da su na kange ƙasa da ya yi a unguwarsu ko kuma a yankinsu. To wannan guri na uku kenan da Sayyidina Umar ya kange. Kenan gabanin khalifancin Sayyidina Uthman akwai gurare guda uku da aka kange saboda dabbobi su yi kiyo. Guri na farko Annabi da kansa ya kange, shine wanda muka ambace shi a farko, wadin Naqi. Guri na biyu a zamanin Sayyidina Umar ne Sayyidina Umar ya kange shi, shine wad Himar Rabida. To sai kuma guri na uku a unguwar Banu Thalabata wanda shi ma Sayyidina Umar ne ya kange shi. Duka waɗannan gurare an kange ne wa dabbobi su shiga su kiyo kuma su huta su kwana a gurin, saboda gurin akwai tsaro, akwai amana, akwai aminci, babu ɗarɗar, ba tunanin cewa ɗan fashi ko barayi za su zo su saci raƙumi su tafi da shi ko raƙuma. To wannan kamar muƙaddima ce mawallafin wannan littafi ya mana gabanin ya je aikin Sayyidina Uthman da ya yi. Abin da ya sa ya yi wannan muƙaddimar, bayanin zai zo nan gaba. A lokacin da muka zo magana kan kashe Sayyidina Uthman da aka yi, domin waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman daga cikin dalilai da suka riƙa da ya ba su damar su kashe Sayyidina Uthman a cewarsu, wai Sayyidina Uthman ya samu ƙasa hakan nan wacce mulki ce ta Ubangiji ya kange ta. Ya kange ta ya hana al'umma kiyo ciki, an kawo wasu dabbobi an sa su a ciki. To kaga wannan idan sun tuhumi Sayyidina Uthman, ai ba shi ne ya fara ba, akwai waɗanda suka gabace shi sun yi, Annabi shi ne ya fara. Kaga in za su tuhumi Sayyidina Uthman kenan kamar suna tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa mawallafin wannan littafi yayi wannan shimfiɗi, yayi wannan gabatarwa, ya nuna maka cewar Sayyidina Uthman ba a kansa farau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kange wadin Naqi da yake kudu da garin Madina, wanda kusan kimanin kilomita 80 a tsayi, a faɗi kuma kilomita 40. Kaga ba ƙaramin guri bane. Lokacin da Sayyidina Umar ya zo, dabbobi suka ƙaru ƙarƙashin daular musulunci. Sayyidina Umar sai ga cancantar ya ƙara kange gurare guda biyu. Shine ya kange Himar Rabida da yake gabas da garin Madina, wanda tsakaninsa da garin Madina kilomita 170 zuwa 200. Sannan ya bai takaita da wannan ba, ya sake kange wani guri a ƙauyen Banu Thalabata. Sai zama waɗannan gurare guda uku a zamanin khalifancin Sayyidina Umar anan ake sa dabbobi waɗanda suke ƙarƙashin iko na daula na musulunci, da kuma wanda suke talakawa, kowa yana da damar ya kawo dabbobinsa su kiyo a wannan guri, kuma a kiyaye masa su, a kula masa da su sanda yake bukata zo ya dauki dabbarsa. Kaga wannan duka jagoranci ne wanda yake na adalci. Shugabanni suna kokarin sauke haƙoƙinsu dake haƙoƙin talakawansu dake kan wuyansu. To anan zai bayyana mana yadda shi kuma Sayyidina Uthman lokacin da yazo khalifa yayi mu'amalanci waɗannan gurare. Yace wa nahaja Uthman nahaja man sabaqahu min al-hima. To Sayyidina Uthman shi ma da yazo sai ya bi turban waɗanda suka gabace shi na kange waɗannan gurare wa dabbobi, shi ma sai tafi akan wannan tsari. Tsarin da Annabi ya tafi akai da Abu Bakar da Umar, Sayyidina Uthman da yazo shi ma sai tafi kan wannan tsari. Waɗannan gurare guda uku da aka kange su wa dabbobin da ke karkashin iko na daular musulunci sai bar ya bar su a haka. Sannan an ba da dama wa talakawa kowa zai iya zuwa da dabbar sa ya sanya ta a wannan guri, Sayyidina Uthman sai ya tafi da su a haka. Yace to amma kuma tsarin Sayyidina Uthman ya dan bambanta kadan da tsarin wanda suka gabace shi. Ta yaya Sayyidina Uthman da yazo ya fadada waɗannan gurare? Yanzu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana batu cewar Annabi ya kange gurin da bai gaza kilomita 80 a tsayi, 40 a fadi ba. To Sayyidina Uthman da yazo sai ya kara, maimakon da a tsayi kilomita 80 ne, yanzu sai ya kara ya zama kilomita 200 a tsayi. A fadi a zamanin Annabi, zamanin Abu Bakar, zamanin Umar bai wuce kilomita 40 ba, zamanin Uthman da yazo sai ya zama fadi kilomita 100. Yanzu kenan kamar misali wadin Naqir Annabi ya kange shi tsayinsa kilomita 80, fadinsa kilomita 40 dan asa dabbobi su kiyo. To Sayyidina Uthman da yazo sai ya kara tsayin, maimakon kilomita 80 sai ya tafi 200. Sannan fadin ma ya kara, maimakon kilomita 40 sai ya tafi 100. Kaga kenan ya ninka har ya dora, wannan a zamanin khalifancin Sayyidina Uthman. Sannan wadin Rabiza da Sayyidina Umar ya kange, nan ma Sayyidina Umar sai ya kara tsayinsa da fadinsa. Sannan kasar da Sayyidina Umar ya kange a diyaru Bani Sa'labata, nan ma Sayyidina Umar Uthman ya kara tsayinsa da fadinsa. Kaga wannan yana daga cikin ayyukan da Sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi yayi a bangaren kange kasa wa dabbobi dan su kiyo. To amma abin tambaya anan ƴan uwa shine wani dalili yasa Sayyidina Uthman da yazo ya kara tsayi da fadin waɗannan gurare guda uku waɗanda dama tun gabanin yazo an riga an kange su wa dabbobi, sawa'un dabbobin da suke karkashin daular musulunci ko kuma dabbobin talakawa? Me yasa Sayyidina Uthman ya kara fadin su? Me yasa Sayyidina Uthman ya kara tsayin su? Amsar ita ce a lokacin Sayyidina Uthman garuruwa da suka kara shiga karkashin ikon daular musulunci sun kara yawa. Idan a zamanin Sayyidina Umar an samu garuruwa da suka karu, to a zamanin Sayyidina Uthman sun ninka na zamanin Sayyidina Umar. To wannan yasa dabbobin sai yawan su ya karu, sai zama dabbobin da da suke zamanin Sayyidina Umar waɗanda aka kange musu waɗannan gurare guda uku ake sa su, yanzu zamanin Sayyidina Uthman sun ninku. To tunda sun ninku, kaga gurare guda uku nan da aka kewaye zai zama ya kasa musu, zai zama sun cika gurin. Kenan akwai buƙatar a samar da guri na hudu. To Sayyidina Uthman sai ga maimakon a sake kange wani guri daban, to a ƙara tsayin waɗanda dama can an riga an kange su mana, a ƙara fadin waɗanda dama can an riga an kange su mana. To shi yasa sai ƙara fadin waɗannan gurare guda uku da aka kange su. Na farko an kange zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ƙara tsayinsa da fadinsa. Na biyu da na uku an kange su zamanin Sayyidina Umar, su ma sai ƙara tsayinsu da fadinsu ta yadda suka zama sun yi yalwa, sun wadatu ta yadda za a sa dabbobi da raƙuma da shanaye wanda suke karkashin daular musulunci. Saboda ƙaruwar garuruwa da suka shiga karkashin daular musulunci ta yadda zakka ta ƙara yawa. Yanzu idan da ana kawo zakka na garuruwa guda 10-15 a zamanin Sayyidina Umar, to amma zamanin Sayyidina Uthman sai zama zakkar da za a kawo na garuruwa 40 ne. kaga zakkar da za a kawo na garuruwa 40 za ta ninka ninkin baninkin zakkar da za a kawo na garuruwa 20 to shi yasa sayyidina Uthman yayin tunanin ya kamata ya ƙara fadin waɗannan gurare da tsayin su waɗanda aka kewaye tun gabanin kalifancin sa yace wa kad katasara fil hima ala sadaqatil muslimina li himayatiha wa ala hadha fa inna uthmana radiyallahu anhu zada fil hima lamma zadat ar-ra'iyya yace to akan wannan bayani da aka yi wanda ya gabata zamu fahimci cewa dalilin da yasa sayyidina Uthman ya ƙara guraren nan da aka kange ya ƙara musu tsayi ya ƙara musu fadi saboda talakawansa su ma sun ƙaru kamar bayanin da nayi dazu idan da talakawan da suke karkashin daular musulunci garuruwa 20 ne zamanin kalifancin sayyidina Uthman tunda an ƙara bude wasu garuruwa sun ƙara shiga karkashin ikon musulunci zama sun zama garuruwa 40 to kaga talakawa sun ƙara yawa ta yadda zaka ga wannan yana da raƙumi ɗaya wancan yana da biyu wancan yana da uku suna buƙatar inda za su kai raƙuman su yi kiyo to sai sayyidina Uthman ya ga cancantar ya ƙara fadin waɗannan gurare da tsayin su ta yadda talakawa za su samu gurin da za su yi kiyon dabbobin su kuma za a samu gurin da za a aje dabbobin da suke karkashin iko na daular musulunci to in ya halarta a kange guri a matakin farko ya za a yi ƙara shi ya zama aibu ina fata an fahimci bayani yanzu annabi aishi ya fara kangewa in kangewan bai zama aibu ba ai faɗaɗa shi ba zai zama aibu ba in har faɗaɗa shi zai zama aibu kenan kange shi ma zai zama aibu wannan martani ne ga wanda suka zo kashe Uthman suna tuhumarsa da cewar ya kange ƙasa wa dabbobi wannan ai kuskure ne kange ƙasa wa dabbobi a bar ƙasa kawai kowa yake so ya zo ya kiyo ya tafi abinsa to ai wannan ba kansa farau ba kamar yadda na yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara sayyidina Usman da ya zo ya ƙara ne kan wanda annabi ya yi sayyidina Umar da ya zo sai ya ƙara kan wanda annabi ya kange sayyidina Uthman da ya zo sai ya ƙara saboda talakawansa sun ƙara yawa dabbobi da ake kawowa na zakka sun ƙara yawa to in har ya halatta a karon farko a kange to ta yaya za a yi ƙari zai zama kuskure idan kangewa bai zama kuskure ba to ko ƙari ba zai zama kuskure ba kaga kenan aikin da sayyidina Uthman ya yi ba abun a tuhume shi ba ne abun a jinjina masa abun a yabe shi ne saboda ya yi nagarta a lokacin da yake jagora yana ga wannan haƙƙi ne da yake wuyansa dabbobin nan da suke karkashin iko na daular musulunci a saman musu gurin da za su yi kiyo wannan na farko kenan na biyu kuma ya zama sun samu tsaro tsaron kuma ba zai samu ba sai an kange musu wani guri da za ana kula da su to kaga wannan haƙƙi ne da ke wuyan sayyidina Uthman yayi tunanin ya sauke wannan haƙƙi wannan nauyi da yake kansa ya sauke shi yace walamma kana Abu Bakr wa Umar kad hamaya duna an yunkira alaihim ahadun dhalik فإن عثمان وسع الحمى لكثرة إبل الصدقة وماشيتها وكثرة الخصومات بين رعاة ماشية الصدقة لدى أن أقول ما أولا في من اللتافي ينا سوى فتو من دا هنزر سيدنا عثمان كما وانا عيكي دي يي نفاد أدوات أن نقول عليه بزاد وكيش أمسعين عيبو با بزاد وكيش أمسعين أبن دزا أسوكي سيدنا عثمان دشيبا أياك ما تما أجنجنا مسع يبيشن yace in har ya kasance sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar sun kange gurin da ake sa dabbobi na daular musulunci ba ɗaya daga cikin mutane da ya yi challenging din su yayi fito na fito da su to ai shi sayyidina Uthman da yazo ba kange wani yayi ba ba sabon hu ya samu ya kange ba a tsofin da aka kange gabanin zuwansa su ne ya fadada su kuma ba komai yasa ya fadada su ba sai saboda dalilai guda biyu dalili na farko saboda yadda dabbobi suka ƙara yawa na zakka saboda yadda daular musulunci ta ƙara fadi dalili na biyu yadda ake ta samun husuma da fada tsakanin makiyaya waɗannan su zo suna kiwo anan, waɗannan ma su zo, sai waɗannan su ce ai ba ku isa ku yi kiwo a gurin ba, gurin mu ne, waɗannan su ce kuma ba ku isa ba, sai husuma ya faru a tsakanin su. To Sayyidina Uthman dan ya kawo ƙarshen wannan husuma, ya ƙara faɗin gurin da za a yi kiwo, kuma aka ba da dama ma kowa ya shiga ya kiyansa ba tare da an hantare shi ko an tsangwame shi ba. To kaga wannan duka Sayyidina Uthman yayi ne saboda maslahar talakawansa, kenan bai yi dan maslahar sa ta kashin kansa ba, Allah ya yarda da shi. Yace bal ma fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman fil hima kad ishtahara dhalika bayna sahaba. Ai abubuwan nan da Sayyidina Umar yayi, da wanda Sayyidina Uthman yayi, da wanda Sayyidina Abu Bakr yayi, ya watsa tsakanin sahabbai. Falam yunkir alaihim munkirun, ba ɗaya daga cikin sahabbai da ya musanta musu, ba taɓa ji ɗaya daga cikin sahabban annabi da ya ce Sayyidina Umar yanda ka kange nan da nan da nan da nan kai kuskure ba, ba ɗaya daga cikin sahabban annabi da ya musanta Sayyidina Umar. Haka nan Sayyidina Uthman da ya zo ya faɗaɗa guraren da Sayyidina Umar ya kange, ba a samu ɗaya daga cikin sahabban annabi da ya ce abin da kai kuskure ba ne. Kaga kenan wannan ya zama aikin da Sayyidina Umar yayi na kange guraren nan wa dabbobi, sahabbai sun yi ijma'i cewa aiki ne kyakkyawa. Aikin da Sayyidina Uthman yayi na ƙara faɗin waɗannan gurare da Sayyidina Umar ya kange, sahabbai sun yi ijma'i cewa aiki ne kyakkyawa. Kenan wani da zai zo daga baya yana tuhumar Sayyidina Uthman, ba za a yi la'akari da tuhumarsa ba, saboda bata da kima, domin waɗanda suka fi shi alkhairi ba ɗaya daga cikinsu da ya tuhumi Sayyidina Uthman dangane da wannan aiki nagartacce da Sayyidina Uthman yayi. To wannan cikin jerin ayyukan da Sayyidina Uthman yayi kenan, dangane da kange guri wanda dabbobi za su yi kiyo cikinsa, sawa'un dabbobi na daular musulunci ko kuma na talakawa. To sai aiki na gaba cikin ayyukan da Sayyidina Uthman yayi lokacin da ya zama khalifa, shine ya yayi amfani da dukiyar da ta shigo asusu na baitul mali, dukiyar da ta shigo ƙarƙashin iko na daular musulunci, ya Sayyidina Uthman ya mu'amalance ta? Shin Sayyidina Uthman ya ɗauke ta a matsayin dukiyarsa ce shi kadai zai na ci sai na kusa da shi, ya hana sauran talakawa haka yayi? Ko kuma ya ɗauke ta a matsayin dukiya ce ta talakawa, ya yi amfani da ita wa talakawa a guraren da ya kamata ya musu amfani da ita? Wannan ita ce gabar da za mu duba. Kenan yaya Sayyidina Uthman ya mu'amalanci dukiyar daular musulunci? Fiskokin mu'amalantar Sayyidina Uthman ga dukiyar daular musulunci fiskoki ne kusan guda goma, wanda malamai sun taƙaita mana su a fiskoki guda goma. Fiska ta farko za mu duba shi karan kansa Sayyidina Uthman, yaya ya amfana da dukiyar baitul mali? Shin da ita yake abinci a gidansa, da ita yake ɗinka wa kansa sutura da iyalansa, da ita yake buƙatunsa na yau da kullum? Wannan shine abu na farko da za mu duba. Yace nafaqatul khalifa, ciyarwan khalifa shine Sayyidina Uthman. Yaya ciyarwarsa ya kasance lokacin da yake khalifa ga iyalansa? Yaya hidimarsa ta kuɗi ta kasance ga kansa da iyalansa da makusantansa? Yace kana Uthman radiyallahu anhu la ya'khudhu min baiti malil muslimina shay'an. Lokacin da Sayyidina Uthman aka nada shi ya zama shine jagora na al'ummar musulmi, ya kasance ko dirhami daya baya dauka daga asusun daular musulunci, ko dirhami daya baya dauka daga baitul mali dan amfanin kansa ko amfanin iyalansa ko amfanin danginsa, dirhami daya baya dauka. Faqad kana akthara quraishin malan, domin shi Sayyidina Uthman cikin Qurayshawa wanda ya kai shi dukiya, yana cikin mafi yawan dukiyan Qurayshawa shi Sayyidina Uthman. Shi yasa tunda shi mawadaci ne, yanzu da ya zama jagora sai ga ba shi da bukata ya dauka daga dukiyar baitul mali na musulmi yayi amfanin kansa, a'a yana amfani ne da dukiyarsa ta kashin kansa, saboda shi yana da wadata. Kenan shi ya wadata daga amfana da dukiyar musulmi, ya wadata daga dauka da bai daga baitul mali. To da me yake ciyar da iyalansa? Yace fa kana yunfiqu ala ahlihi wa man hawlahu min malihi al-khas, sai zamanto iyalansa yana ciyar da su ne daga dukiyarsa, dukiyarsa da yake samu ta hanyar kasuwancinsa da yake. Sannan waɗanda suke kewaye da shi, dangi da ƴan uwa, su ma yana ciyar da su ne daga dukiyarsa ta ƙashin kansa. Kenan sayyidina Uthman tunda ya zama khalifa har aka kashe shi, bai taɓa ɗaukan dirhami ɗaya da sunan wai zai saiwa iyalansa abun bukata, ko abinci ko danginsa ba. Da sunan zai yi wata bukata tasa ta ƙashin kansa ba, bai taɓa ba har ya koma ga Allah. Kenan kaga sayyidina Uthman bai ɗauki dukiyar al'umma musulmi a matsayin dukiyarsa, ya ɗauki dukiyar al'umma musulmi a matsayin tasu. Yayayi wa kansa, yana amfani wa kansa da dukiyarsa ta ƙashin kansa, saboda yana da dukiya. Sai ya zamanto baya ga haka, baya ga ɗawainiya da yake wa kansa da iyalansa da danginsa daga dukiyarsa, akwai wani sashe na talakawa da suke ƙarƙashinsa da yake ba su salari daga dukiyarsa, ba wai dukiyar baitul mali ba, ba wai dukiyar al'umma musulmi ba. Bayan dukiyar tasa da ita yake amfaninsa na ƙashin kansa, bai taƙaita iyanan ba, cikin talakawa ya keɓe wasu wanda shi yake ba su salari daga dukiyarsa ta ƙashin kansa, wanda haka ya zama shi ne ɗabi'arsa, wanda haka ya zama haka ta zama ita ce ɗabi'arsa. Kaga ba za ka yi tsammanin cewa zai ɗauki wani abu na dukiyar al'umma ba, ba za ka yi tsammani cewa zai yi rubda ciki akan dukiyar al'umma ba. Hasali ma dukiyar tasa yakan ba ma wasu albashi daga dukiyarsa. To wannan fiska ta farko ke dangane da yadda shi sayyidina Uthman ya mu'amalanci dukiyar al'umma musulmi a karan kansa da kuma iyalansa, ma'ana baya ɗaukan ko dirhami ɗaya a maslaharsa ta ƙashin kansa, ko kuma ta iyalansa, ko ta danginsa, baya ɗauka, yana ɗauka ne daga asalin dukiyarsa. Hasali ma cikin al'umma musulmi waɗanda daga baitul mali ya kamata yana ba su salari, daga dukiyarsa yake ba su salari. Wannan abu na farko ke. Abu na biyu wanda za mu je kansa, amma kamar lokaci yana ɗaga mana hannu, shine abin da ya shafi gwamnoninsa da ya tura su garuruwan da ba a nan yake zaune ba, tunda shi yana zaune a garin Madina. Garin Madina nan ne headquarter na daular musulunci. To kuma ai akwai garuruwa da suke karkashin ikon daular musulunci, irin garin Makka, irin garin Ta'ifa, irin garin Basra, irin garin Kufa, irin garin Yamama, su Yaman, su Bahrain, waɗannan duk suna karkashin ikon daular musulunci. To waɗannan garuruwa sayyidina Uthman yana da gwamnoninsa da ya tura. To wane irin tsari ya musu dangane da amfani da dukiyar daular musulunci? To wannan gabar in mun zo a majalisinmu na gaba kanta za mu tashi, saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar, abubuwan da muka faɗa wanda suke ta dai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.